Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 Cyclohouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya haka kuma na iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma suna uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Alhamis 3 ga watan Mayu na shekarar 2018. Da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makere da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wani rakawa muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku bi kasmin ku ji abinda shirin namu ya kunsa, Baba Yakubu ba mu kanin labarai.
Wasu kasashe uku a Afirka da ba su goyon bayan Amurka a duk ƙuri'ar da ake kadawa a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce har yau suna kan bakansu. Sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce akwai wata gagarumar damar kawo sauyi a tarihin zirin Koriya. Sannan kungiyar 'yan awarin Basque ta ETA a hukumance ta wargaje bayan shekaru 60.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa wasu bayan Allah sun rasa rayukansu sakamakon karon da wasu tankunan mai biyu suka yi a garin Zin.
Wato tanka ne guda biyu, ɗaya ta fito ta hanyar Yola, ɗaya kuma ta fito ta Jalingo. So shi wanda ya fito ta hanyar Yolan shi bai ba kaya a cikinsa. So wanda ya fito ta Jalingo yana da kaya a cikin shi da wannan ya zo kawai sai ya zo ya buga.
A can garin Birnin Gwaruko a jihar Kaduna mutanen garin ne suka yi alkawarin kare kansu.
Kamar yadda ɗan masani da wasu suka faɗa, muna faɗe yaƙi da su, na taɓa rubuta ma gwamnati wannan. Muna iya maganinsu.
Kana Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Wasu kasashe uku a Afirka da basu goyon bayan Amurka a duk ƙuri'ar da ake kadawa a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna kan bakansu, ko da kuwa rashin goyon bayan Amurka zai dalilin yanke taimako da take basu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi barazanar ne na yanke taimakon da Amurka take baiwa kasashen ne a cikin wata sanarwa a makon da ya gabata biyo bayan rahoton shekara da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar akan yadda kasashen ke kada ƙuri'a a Majalisar Ɗinkin Duniya. Jerin sunayen kasashen da ma'aikatan harkokin wajen ta fitar na bana ya haɗa ne da Burundi da Afirka ta Kudu da kuma Zimbabwe. Ga dai martani da mai magana da yawun gwamnatin Zimbabwe John Charamba akan kalaman na Nikki Haley. Shi ko mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Afirka ta Kudu Indibo Mabaya ya ce Afirka ta Kudu ba za ta karaya ba.
You can't do diplomatic relations based on bribery. If you do not vote for
ya ce bai yiwuwa a ta'allaka harkokin diplomasiya akan bada cin hanci, idan ba ku goyi bayan mu ba ba za mu ba ku kuɗi ba. Wannan wani matsayi ne na diplomasiya da Afirka ta Kudu ba za ta saka kanta a ciki ba. A matsayinmu na ƙasa mai cin gashin kai, muna da ra'ayinmu a kowane batu da zai taso. Ya ce muna da buƙatarmu ta ƙasa, kuma muna da buƙatunmu a ƙungiyarmu ta raye ƙasashe da muke kira ko kuma da ake cewa SADC a taƙaice. Shi kuwa mai magana da yawun ƙasar Zimbabwe Charamba bayan ya gama dariyarsa ya bayyana dalilin da ya sa galibi ra'ayin Zimbabwe ke bambanta da na Amurka. Ya ce saboda mu Zimbabwe ne ba za mu taɓa shiga cikin manufar harkokin wajen ƙasashe ko kuma harkokin waje na wata ƙasa mai girma ko tasiri ko da kuwa Amurka ne ko kuma wata babban ƙasa ta daban. Muna ƙada ƙuri'armu ne bisa ka'ida. Sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce akwai wata gagarumar damar kawo sauyi a tarihin zirin Koriya, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Pompeo ya ce gwamnatin Trump ba za ta maimaita kura-kuran da aka tabka a baya ba. Ya ƙara da cewa za a zuba ido sosai. yace muhimman tuulincin ma nasara ta dindindin tawargaza shirin makaman kare dangi na Koriya ta Arewa kuma za mu yi hakan ba da bata lokaci ba. Trump ya kai ziyararsa ta farko zuwa ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya Laraba domin gudanar da bukin rantsar da sabon sakataren. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar ƴan awarin Basque ta EAT a takaice a hukumance ne ta wurgaje bayan shekaru 60 kuma ta yi watsi da fafutukar neman kafa a ƙasar Basque a arewacin ƙasar Spain da kuma kudancin Faransa. Wata jaridar Spain Al Diario ita ce ta buga wata wasiƙar ragowar shugabannin kungiyar ETA akan shafinta na yanar gizo. Wasiƙar tana cewa kungiyar ETA ta ayyana kawo ƙarshen ayyukanta na shekaru da sauran kungiyoyi, ta kuma kawo ƙarshen tafiyarta. ETA ta wargaje kwata-kwata, ta kuma ayyana kawo ƙarshen harkokin siyasarta. Sai dai wasiƙar ta ce faɗa tsakanin ƙasar Basque da Spain da kuma Faransa zai ci gaba. Ministan harkokin cikin gidan Spain Juan Ignacio Zoido ya ce gwamnati za ta ci gaba da farautan waɗanda ta kira 'yan ta'addar Basque. Ya ce ba za su samu abinda zai ba su damar ayyana abinda suka kira shirin wargazawa ba. Wata shari'a da ake yi a Texas da ta shafi ɗan tsohon shugaban ƙasar Guinea marigayi Ahmed Sekou Toure ya janyo hankali a kan batun safarin bil'adama domin tilasta musu yin aikin bauta. An yi wa Mohamed Toure mai shekaru 57 da matarsa Denise Cross Toure ita ma mai shekaru 57 ɗaurin talala. Suna jiran shari'a bisa zargin kawo wata yarinya mai shekaru 5 daga ƙasar Guinea. Suna tilasta mata yin ayyukan cikin gida ba tare da biyan ta albashi ba, kuma tana kula musu da yara har tsawon shekaru 16. Idan kotu ta yanke musu hukuncin bautarwa, za su iya huskantar ɗaurin shekaru 20 a gidan yari. Ma'auratan da kotu ta kwace takardun fasfod nasu sun musunta zargin da ake musu, sun ce mahaifin yariyan ne ya ba su ita su rene ta tare da 'ya'yansu. Ma'aikatar shari'a ta faɗa cikin wata sanarwa cewa iyalan Toure sun kawo wata yarinya daga ƙauyen ƙasar Guinea a shekarar 2000 zuwa gidansu da ke South Lake a Texas, inda ta yi aiki a matsayin yarinyar gida kuma tana renon yara da suka kai 5. Kuma tana fara aiki ne da ƙarfe 6:30 na safe har sai waɗannan yaran sun yi bacci.
Labaran duniya kenan kuma saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Fara da batun mutuwar wasu bayan Allah sakamakon hadarin da wasu tankunan mai suka yi a ranar kasuwan Zin da ke cikin jihar Taraba. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni da yake na cewa tankokin man fetur guda 2 ne masu kama da wuta sakamakon matsalar rashin birki, lamarin da koyi ja a san rayuka da dama baya ga kona motoci, babura da kuma shaguna da ke bakin hanya. Kuma hatsarin ya faru ne yayin da muke cikin ganin cin kasuwar Zan, kamar yadda dai waɗannan shirin gani da idan suka tabbatar.
Wato tanka ne guda 2, ɗaya ta fito ta hanyar Yola, ɗaya kuma ta fito ta Jalingo. So shi wanda ya fito ta hanyar Yolan shi bai ba kaya a cikin sa. So wanda ya fito ta Jalingo yana da kaya a cikin shi. Shi da wannan din ya zo kawai sai ya zo ya buga. To lokacin da ya buga din nan ne kawai shikenan sai ya sparkin wuta sai kama, wanda ya kawo muna gaba ba za a rasa rai da ya fita a wancan wajen din ba. Ba za mu siya sa ba saboda yanzu haka din hanyar wutan ga ta nan tana kanci. To saboda haka ba za mu san ko mutane nawa ne abun ya faɗi.
A takaice dai ni kan na gaggawa guda 2 wacce wuta ta cinye su wannan tabbas. Akwai asarar motoci, akwai asarar mashina, akwai asarar dukiyoyi na jama'a da suka zo cin kasuwa.
Tun farko al'umman garin ne ma suka yi kokarin kashe wutar, to amma haka su bata cimma ruwa ba. Kasancewar babu 'yan kwana-kwana ko kuma motar kashe gobara a cewar wasu da suka tsallake rijiya da baya.
Mu muna tunani ko da gwamnati za su tura mana fire service saboda su taimake mu a wannan adamari, wanda mun tari mun yi kira ga gwamnati, mun yi kuka ga gwamnati, ba mu samu response a kai ba.
To sai dai kuma yayin da ma ake hada hancin alƙaluman waɗanda lamarin ya ruza da su, kakakin runa 'yan sandan jihar Taraba SP David Misal ya ku tabbatar da mutuwar mutum 7, baga waɗanda aka garzaya da su zuwa asibiti yanzu.
Bayanan da muka samu birki ta sinke ta zamana kuma ga cunkusun jama'a a kan hanya. So a takaice kuma ga wata tanka wanda tana saye ita ma da mai. So garin dai kokarin ya controlling motor bai yi ba sai ya zo ya daki shi wannan tankan mai da ke shi ma yana kan tafe. So a nan ne fa sai gobara ta tashi. Da shi ke kuma kasan akwai cunkusuwan jama'a kan hanya da shaguna ana hare-haren kasuwanci. So a nan aka samu waɗanda suka so a yanzu dai ana dan kan aiki har yanzu tattara bayanai. To amma yanzu a takaice waɗanda muka iya muka kididdaya sun kai takwas. Sannan akwai dai waɗanda suka yi kaka suna asibiti wanda har yanzu ban tabbatar da alƙalmansu ba muna dan kokari.
Hadde ko lokacin da nake hada wannan rahoto haƙi fa na ci gaba da turnikewa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Da ke cikin jihar Kaduna, mutanen garin ne suka ce tunda gwamnati ta ki kawo musu doki na harin da ake kai musu, to su za su kare kansu. Ga Isa Lawal Ikar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ganin irin hauhawar hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa garin birnin Gwarin jihar Kaduna ya sa al'ummar masarautar birnin Gwarin sun kira wani taron addu'o'i tare da ayyana aniyar ganin sun haɗa kai domin dinkarar masu kawo musu waɗannan hare-hare. Da yake jawabi a wurin taron addu'o'in samun zaman lafiya a masarautar ta birnin Gwari da kuma addu'ar ta mai martaba sarkin birnin Gwarin murnar cika shekaru 26 a kan karagar mulki. Mai martaba sarkin birnin Gwari Malam Zubairu Jibrin mai gwari na biyu ya jawo hankalin al'umar game da buƙatar da ke akwai wajen ganin sun miƙe domin tabbatar da sun tattake tashin-tashinar da ke damun su.
Muna kira gare mu don Allah daga yau kullun kowa in yana iyawa yayi istighfari ko sau dubu ne kowa cikin mu nemi gafara gurin Ubangiji domin wannan fitina da kuke ganinta Allah ka take iya maganinta. Na sani cewa gwamnatocinmu suna ƙoƙarin su. Mu ma kamar yadda aka yi jawabi a nan, farko-farkon shekarun da na yi ina shugabanci nan, ai sun taso mana. Akwai lokacin da su suke mulki a wasu gurare, sun kori daga ta yi sun ce su ke da ƙasa. Allah ya taimake mu aka fara koransu. Amma ko an kore su, ko soja sun kore su, ko 'yan sanda sun kore su, sai su sake dawowa ta wata hanya. Saboda me? Da damansu suna zamfara ne. Idan an koro su a can, su dawo nan. In mun kore su daga nan su koma can. Kamar yadda ɗan masani da wasu suka faɗa, muna faɗa yaƙi da su. Na taɓa rubuta ma gwamnati wannan. Muna iya maganin su. Abinda muke roƙo ga hukumomi shine a yadda da cewa akwai maza mazaje cikin mu gagararru waɗanda a shirye suke su mutu saboda ƙasar nan.
Ɗan masanin birnin Gwari Alhaji Zubairu Abdu'ub Idris ne ya gabatar da kasida a wurin wannan taron addu'o'i.
Maganan tsaro a birnin Gwari magana ce mai tsawo, wato alif ɗari casa'in inda 3-4-5 an yi wani gagarumin atisaye inda maza na ƙaramar hukuma suka fito suka yi azama bisa jagorancin ka aka shiga irin waɗannan dazuka aka yi maganin ɓata gari. Ya mai martaba, na tabbata matasanmu a shirye suke tare da haɗin kan jami'an tsaro a yi ƙundin bala waɗannan da suka haɗa mu zaman lafiya za a yi maganin su da izinin Allah. Dole ne mu tsaya mu yi domin ba wani ci gaba da za a samu in ba tsaro a ƙasa. A yau an mana abubuwa sun fi 10 na baƙin ciki. A yau ba mu taɓa ganin gwamnati ta zo ta ce mana kai can ku ba, sai dai mu ga an je waɗansu wurare.
Su ma dai wasu daga cikin waɗanda suka taɓa faɗawa hannun masu sace mutane a yankin birnin Gwarin da kuma waɗanda ake kai hare-hare a yankunan su sun faɗi abubuwan da ke faruwa da su.
Sun mana fashi da 'yan kuɗin da ke hannunmu suka anshi, suka ce mu tsallaka bakin kwalta, suka zube mu a wani gehen daji, suka ce mu kwankwanta nan. Wani abokin ya ɗaga kai suka ce za su harbe shi, sai aka ce sajan ya shige da mu daji. Mun yi tafiya a ƙasa za ta kai kamar kilomita 5 daga nan muna tafiya a ƙasa. Daga nan sai aka ɗora akan babura. Ɗaya mai ɓarawo mai bindiga ya hau baya. Wancan aka sa mutum 2, ɗaya mai ɓarawo ya hau baya, haka suka samu. Mun yi tafiya da taki ta 6.
Ni ina ɗaya daga cikin mutanen Lami mai Gwari. Mun bar gidajenmu a garin mu inda mun kasaba aka haimu nan muka tashi nan mun mallaki gidaje mun mallaki gonaki nan muke jin dadi nan muke rayuwa mu ji dadi birnin da muka je mun hison nan inda muke da can inda muka je to yanzu abin ya zo ya faskara mun kwashi kayan mu mun koma gwali gaba ɗayan mu mun wawatsu gaskiya mu babu wata gwamnatin da ma ta kula da mu saboda da aka yi mana wannan abu shiga 13 amma babu wata gwamnati da ta zo take cewa mu yi hakuri mu zauna za a kawo mana wani mataki ko ɗaya ba a yi mana wannan ba.
Hauhawar hare-hare a masarautar birnin Gwarin da ke jihar Kaduna dai ya jawo hankalin jami'an gwamnatin da ya sa suke ta shan alwashin shawo kan dukkanin matsalar tsaro. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya zama lahu lafiya shine cigaban Najeriya.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya zama lahu lafiya shine cigaban Najeriya.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni mai neman ga wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16 da kuma shirinmu na gaba.
Bayan majalisar ta dauki lokaci tana bayani, sai shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya yi wannan jawabin.
No, these actions are endangered to our democracy. We cannot say it's just to us because the president told us that he told him to go to Benin. The man refused to go to Benin.
Bukola Saraki ya ce dukkanmu mun san irin waɗannan matakai suna barazana ga demokradiyyar ƙasar mu. Ba mu ka Inspector General yayi mawa ba. Shugaban ƙasa kanshi ya gaya mana cewa ya ba Inspector General umarnin ya tafi jihar Benue amma bai je ba.
To madalla gafarce mu, wannan za ku ji cikakken rahoton idan mun zo shirin mu na hantsi. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hui ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
ba za ka cire yarka daga makaranta kai mata aure ba ka hana ta ilimi tana bukatar ilimi da kula da iyayenta dan ka san wannan babu jin kai a ciki ba za ka yi wa yarka auren dole da wanda ba ta kauna ba dan ka san aure soyayya ne da jin kai ba za ka zagi matarka ba ba za ka doke ta ba ba za ka barta da yunwa ba ba za ka barta ba su cira ba dan ka san wannan baya cikin soyayya baya cikin rahama.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya samu wakilci a wajen taron bita da shugabannin kasar jamhuriyar Nijar suka shirya a watan da ya gabata inda suka gayyaci mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamiɗe Sanusi na biyu domin ɗaukar darasi kan matakan da masarautar Kano ke ɗauka na magance matsalolin mata da ƙananan yara. A yau, jawabin na mai martaba ya ta'allaka ne kan ƙa'idojin aure.
Duk fiqihun aure da ayoyin aure da hadisin aure da komai yana cikin aya guda ɗaya. Ko ɓangare ma na aya guda ɗaya. Aure soyayya ne, jin ƙai ne. In ka fahimci menene soyayya, menene jin ƙai, baka buƙatar malami. Ba za ka cire yarka daga makaranta kai mata aure ba ka hana ta ilimi tana bukatar ilimi da kula da iyayenta dan ka san wannan babu jin kai a ciki ba za ka yi wa yarka auren dole da wanda ba ta kauna ba dan ka san aure soyayya ne da jin kai ba za ka zagi matarka ba ba za ka doke ta ba ba za ka barta da yunwa ba ba za ka barta ba su cira ba dan ka san wannan baya cikin soyayya baya cikin rahama. Ba za ka tashi ka auri mace shekara 20 ta haifi ƴaƴa 10 dan ta tsufa ka ga wata yarinya a waje ka zo rana ɗaya ka ce na sake ki ba saboda ko soyayya ta ƙare akwai rahama mawaddatan wa rahma dan babu guda biyun a samu guda ɗaya idan kuma rabuwar ta kama an rabu ba za ka barta ta gayyara ba. In aka duba ayin Qur'ani duk abin da ya shafi aure ya shafi saki sai an ga wannan duk inda aka bi har saki ana yin saki cikin soyayya da jin kai. to waɗannan abubuwan su muka rasa. Rasa wannan abubuwan shine tushen matsalolin da muke ciki. Mutum Bahaushe yana aikin shushana, yana goge takalmi, ko yana aikin labora, zai je ya auri mata uku ya haifi ƴaƴa 20, ba shi da abin da zai ciyar da su, ba abin da zai shayar da su, ya bar yara suna bara akan titi. Babu wannan mutum, babu wata hukuma da za ta masa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya yi maka izinin ka auri mata biyu ko uku ko hudu, amma ba haka aka yi maka izini, haka babu ka'ida ba. An ce ka auri mace, amma ba a ce ka bar ta da yunwa ba. An ce ka haifi ɗa, amma ba a ce ka bar shi akan titi ba. Kuma magana da mutane suke yi su jefa kansu cikin halaka, sannan su ce wai Allah zai tsaga, shi zai ciyar da bakin da ya tsaga. Magana ce wacce babu fahimta ta addini ko kada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda yake da halin aure a cikinku, shabab ya aure, idan ba zai iya ba yayi azumi. Abinda aya ta ce, wanda ba shi da halin da zai yi aure, ya haƙura ya kame kansa har sai san da Allah ya wadatar shi da cikin fallarsa. Ba ce dole ka je kai ba, kai kana cikin wahala ka ɗauko ta ga yin ka jefa ta a cikin wahala. Kuma mata su zauna da yunwa, su zauna da wahala, su zauna da cin mutunci, su zo gida mai ta cewa ku yi haƙuri. Wata ƙanwata an ce mata aljanna kina ƙarƙashin ƙafar mijinki, ta ce to idan mijin ɗan wuta ne fa? Muna buƙatar mu canza duk irin wannan tunanin namu. Kuma insha Allah idan an zo za mu yi bayani dalla-dalla abubuwan da muka nemi mu kawo na gyara, wanda abin da ake so shine ya zama an yi auren nan cikin soyayya da jin daɗi, kuma an ba wa mace haƙƙinta, ita ta ba miji haƙƙinta. Dukan mace baya cikin shari'a, musamman irin duka da ake yi a fasa mace jiki, a karya ta, a ji mata ciwo, wannan ta'addanci ne wanda baya cikin shari'a. Amma tabar Maliku, idan ka ji wa matarka ciwo ma akwai diya ko kisasi. Waɗannan abubuwan babu wani abin da aka ɗauko daga waje, duk abin da aka ɗauko shi daga littafin malikiyya ne, daga littafin mu na addini. Ana zancen shekarun aure. Wata rana na zauna da wasu malamai a Kano, nace to wai wani tafsiri muke yi ne a kasashen mu da azumi? Aka ce jalalai ne. Wani sharhi? Aka ce sawi. Nace to a duba tafsirin fadar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wabtalul yatama hatta idha balagun nikaha. Mai jalalai ne yake? Mai jalalai ne ce shekara 15 inda Shafi'i. Imam Shafi'i ya ce shekara 15. Mai sharhi sawi ya ce fadar mai jalalai ne shekara 15 inda Shafi'i, ma'ana a wajen imamuna Maliku da imamuna Abu Hanifa shekara 18. Yanzu idan ka ce shekara 18 aure, sai a ce ka je ka ɗauko magana daga wajen Yahudawa. Maganar imamuna Malik, maganar Abu Hanifa, duk kuna da sawi, kuna da jalalai ne, ku je ku duba tafsirin wabtalul yatama hatta idha balagun nikaha. Saboda haka waɗannan abubuwa zancen dukan mata a je a duba muktasar mai yace akan duka, banda mari, banda jin ciwo, kada zama mai cutarwa, yadda dai ya faɗa ya dace kada a daka. Kuma hatta malaman da suka ce kai duka da hannun riga ko hankici, suka ce watarku ko aula, ka bar shi ya fi alkhairi. Kuma ko da takarda, wannan takarda ka ɗauka za ka riki matarka, ta ji tsoro, ta faɗi, ta karye, wannan akwai kisasi ko diya. Duk waɗannan suna tabbaci a cikin littattafai. Amma abinda ya fi ban tsoro shine yadda ake sakin mata da ƴaƴa. Saki a cikin al'ummanmu ya zama kamar shan ruwa. Duk sanda ka damu wani abu ya dame ka, sai ka ce na sake ki, ko ma gidan iyayenki, da ita da ƴaƴan da ta haifa maka, kamar wajen mahaifinta. baka san cin ta ba, baka san shan ta ba, baka san kula da ƴaƴanka ba. Idan mahaifin nan bashi da hali, shikenan ƴaƴanka sun shiga duniya sai abin da suka zama. Sannan ƴan uwa musulmi waɗanda aka dora wa nauyin kula da ƴan uwansu saboda zumunci, mun san idan mutum mai kuɗi ya mutu bashi da ɗana miji, mu zo mu ce muna da gado. Amma idan ya mutu ya bar ƴaƴa bashi da kuɗi, ba mu san mu ɗauki nauyin ƴaƴan ba. Dukiyarsa ban baro gwamnati ba, amma in bashi da dukiya mun bar wa gwamnati ƴaƴansa. Gadon nan da aka baka, dalilin baka gado shine idan da bashi da shi zaka taimaka masa, haka Allah ya ce. Shi yasa malaman Abu Hanifa suka ce ƴa mace, malaman Ahmad Ahmad bin Hanbal, ƴa mace idan aka sake ta nauyinta ya koma kan mahaifinta, ko ya koma kan dukkanin wani namiji wanda da ta mutu tana da dukiya zai ci gadanta, to dole ya dauki nauyinta. Saboda dalilin baka gado kenan.
Anan kuma za mu yi sallama da mai martaba sarkin Kano Alhaji Sanusi Lamido Sanusi na biyu. Baƙon mai jawabi a taron bita da hukumomi a Jamhuriyar Nijar suka shirya a yunkurin magance matsaloli da mata da ƙananan yara suke fuskanta a cikin gida. Yanzu a madadin wakilin Musulman Muni Barma da ya wakilce mu a wajen wannan taro, da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafin mu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke.
Ko a gaida Grace da Togata, yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ke ganawa da malamin makaranta da ya fice a shekarar 2018 a jiya Laraba a fadarsa ta White House, yajin aiki da malaman makarantun jama'a ke yi yana kamari a ƙasar, yayin da gwamnati ke tunanin samar da wasu matakai. Yajin aiki na bayan nan shi ne a jihar Arizona da ke kudu maso yammacin Amurka, inda aka tilasta rufe makarantu bayan dubban malamai sun fice daga bakin aiki a makon da ya gabata, suna buƙatar ƙarin albashi da tallafi ga makarantun ƙasa. A lokacin da yajin aikin ya fara a ranar 26 ga watan Afrilu, kimanin malaman makarantu 50,000 ne suka yi zanga-zanga a babban birnin jihar Arizona, Phoenix. Yajin aikin na Arizona ya biyo bayan waɗanda aka yi ne a cikin 'yan watanni da suka shige a jihohin Colorado da Kentucky da Oklahoma da Virginia ta yamma da kuma Washington DC. Wasu ƙasashe uku a Afirka da ba su goyon bayan Amurka a duk ƙuri'an da ake kadawa a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna kan bakansu, ko da kuwa rashin goyon bayan Amurka zai yi dalilin da za a yanke taimako da take musu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ita ce ta yi barazanar yanke taimakon da Amurka ke baiwa ƙasashen a cikin wata sanarwa a makon da ya gabata, biyo bayan rahoton shekara da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar a kan yadda ƙasashen suke kada ƙuri'a a Majalisar Ɗinkin Duniya. Sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce akwai wata gagarumar nasarar kawo sauyi a tarihin zirin Koriya, yayin da Trump ke shirin ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
To madalla, da daga tattun labaran mu kawo ƙarshen shirin, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga Mustapha Mu'azu da iyalan gidan makaɗakon Tagora na Sarasuwar ɗan uwansu Kabiru Mu'azu wanda ya rasu a Kano. Ubangiji Allah ya ji ƙanshi da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. Sai kuma muna ɗauran auren Muhammad Abubakar Mujeli da Hawwa Kabir Mujeli, wanda za a yi gobe Juma'a da ƙarfe 2:30 a gida mai lamba 10 layin Joba garin Yola. Har ila yau muna taya Aminu Muhammad Lawal da angonta Umar Jibrin muna ɗauran auren su, wanda za a yi gobe Juma'a da ƙarfe 2:30 a gidan marigayi Alhaji Ibrahim Daja da ke garin Mina. Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman Baba Yakubu Makeri da Chubahiro Jodone da ya ba da umarni, sai Kevin wato injiniyanmu kenan, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shiri.